Access qui a parlé ainsi, qui pense ainsi, bien sûr, de Rolling Stone. Les Stones sont véritablement le plus grand groupe de rock de la planète et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4 da rabi na yammaci kenan agogon mu a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar 27 ga watan Yuni shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan irin yunkuri da mata suka fara yi a jamhuriyar Niger na shiga aikin soji don kare kasar. Sai mu kuma duba na duke tsohon ciniki noma a Nigeria. Bayan labaran duniya da rahotanni, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo don ya gabatar mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an kasar Afghanistan sun ce wani bom da ya fashe a gefen titi a birnin Kabul ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'ai biyu na sanya ido na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasar. Hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta ta Afghanistan ta ce jami'ar ta Fatima Khalil mai shekaru 24 da kuma direbanta suna tafiya ne zuwa ofishin su da safiyar yau Asabar. Sa'adda motar su ta daki wani bom da aka dana a gabashin babban birnin kasar. A wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta yi Allah wadda da harin, tana mai cewa lamarin ya girgiza ta ainihin na rashin da ta yi na ma'aikatanta, da kuma kara da cewa wajibi ne a yi binciken gano masu hannu a lamarin a kuma hukunta su. Ba wanda ya dauki alhakin kai harin ya zuwa yanzu, wanda shine na baya-bayan nan a munanan hare-haren da ake kaiwa a Kabul a 'yan makonnin nan, wadanda ba wanda ya dauki alhakin kai su. Sun ku hada da hare-haren da aka kai wa wasu malaman addinin kasar biyu da wakilan kungiyar farar hula da aka kashe a makon jiya. A can baya dai, 'yan tada kayar baya sun kai jerin hare-hare akan hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a kasar. Kuma jami'an Afghanistan suna dora alhakin tashe-tashen hankali akan mayakan Taliban. Yunkurin majalisar dokokin Amurka na amincewa da yin garan bawula akan dokar 'yan sanda a daidai lokacin mutuwar ba Amurke bakar fata George Floyd a hannun 'yan sanda ya tsaya cak. Duk kuwa da gagarumin bukatar da 'yan majalisar daga dukkan bangarorin jam'iyyun biyu suka nuna na yin sauyin tare da goyon bayan 'yan Republican uku. Majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrats ta amince da kudirin na yin garan bawul a ranar Alhamis. To sai dai kudirin ya kasa tsallake zaurin majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican, inda shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya yi watsi da bukatar ta 'yan Democrats na karfafa yanke hukunci akan matakin majalisar dattawa. Ya ce tun kafin ma a gabatar da shi domin tattaunawa a kai. Wannan tsaikon dai ya bayyana irin rarrabuwar kai na jam'iyya a Washington, wanda ya sa majalisar ba za ta iya zartar da wani abu bisa muradin Amurkawa na yin garan bawul ga tsarin 'yan sandan ba, da kuma sauran lamura kamar na shigowar baki da mallakar bindiga. Al'ummar Amurka baki ɗayansu sun goyi bayan matakin sake fasalin aikin 'yan sanda bayan mutuwar George Floyd, wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa na tsawon mintuna 9, duk kuwa da cewa ya yi ta kururuwar cewa baya iya numfashi. Majalisar birnin Minneapolis a jiya Juma'a ta amince da wani kuduri na sauya dokar birnin domin ba da damar rusa ma'aikatar 'yan sanda biyu bayan ya waitar sukar lamirin jami'an tsaro akan kisan George Floyd. Dukkan kuri'u 12 sun amince da kudirin, wanda shine matakin farko na lamarin da ke fuskantar babban kalubale na kai gaci a kuri'un da za a jefa a watan Nuwamba, inda masu zaɓe a birnin za su yi matsaya ta ƙarshe. Haka kuma lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da aka sami wasu harbe-harbe a birnin mafi girma na jihar Minnesota, wanda ya harzuka 'yan birnin da dama dangane da rusa ma'aikatar ta 'yan sanda. sabon kudurin wanda zai soya ma'aikatar ta yan sanda da wata sabuwar hukumar samar da tsaron al'umma da kare tashe-tashen hankali wanda har yanzu ba a kai ga yin cikakken bayani akan yanayin ta ba za ta je ne a gaban kwamitin shata manufofi da kuma hukumar tsara dokokin birnin domin a yi bita akan ta kana daga bisani yan jihar da jami'an birnin su shigo a ciki jami'an tsaron Minneapolis sun fuskanci babban matsin lamba tun sa'adda bakar fata George Floyd ya mutu daure da anka ranar 25 ga watan Mayu bayan da wani jami'in yan sanda ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa na kusan tsawon mintuna 9
gaida na sanyin na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba labaran duniya sai babin rahotanni. Ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya shine abu da ya fita da hankalin jama'a wanda har yakan kai ga sa al'umma bacci da ido ɗaya. A wani abu da ba a saba gani ba na daukar ƴan mata su shiga aikin soji a jamhuriyar Niger a bana sai ga kidan ya canza ko me ya ja hankalin ƴan mata da samari shiga aikin soja a kasar ga Haruna Mamman Bako dauke da karin bayani
Tala'akari da kalubalen tsaro da jamhuriyar Niger ke huskanta daga yamma daga kasar Mali daga arewa da kasar Libya daga kudu da ƴan Boko Haram na tarayyar Najeriya da ƴan bindiga dadi da barai musamman na shanu da masu garkuwa da mutane hukumomin kasar na jamhuriyar Niger na cigaba da yan damara ba gudu ba ja da baya domin kare wannan kasar ta hanyar karfafawa matasa da su shiga aikin soja a garin birnin Kwanni Madam Monique ita ce ke kula da shirye wannan aikin na dokar matasa aikin soja domin su bada gudunmuwar su ga kariyar wannan kasar a yau da sahe wurin aikin na dokar aikin soja ta yi mini karin bayani
wannan gubutun soja dai mun yi shi tun ba yo ba mun tsaida yo ba mu doka ko guda wadanda muka doka su ne mun kai kira su yanzu an sa su gudu muna fata kuma Allah ba mai gaban sa'a mutun 316 muka rubuta bana akwai maza akwai mata da amma ya kamata a doka tun February ma dan saboda corona ci an ka kai wa haka in ba kan ka ani shekara duka ana doka da wuri banda dai ne saboda corona ya kai wa haka abinda muka jira gare su wadanda in su Allah cishe su Allah ba su sa'a da rabo in sun ha aiki Allah taimaka ya kama mu na mu duka
sai dai abin mamaki a wannan karon shine irin yanda matasa mata suke neman ko ta halin kaka da dauke su aikin soja domin a cewar su su sadaukar da rayukan su wajen kariyar kasar su kuma na hadu da wadansu daga cikin su a wurin aikin na doka soja kamar yanda za ku ji
sunana Nafisa Allah saboda ya bani shawana saboda na gani saboda kariyar lahiya kuma zan taya ubangiji Allah ya kare mu ana ji dadi kuma Allah ubangiji ya tsare kowa ku sha mu Allah Allah zai bani iko in kare kowa ku safa
kawai ya bani shawana muna son mu kare kasar mu na da lahiya mu
kare to duwa da adda matsalar tsaro Allah shi ga kariya
Hausawa ke cewa karshi ya tahi to ni ka tsar da muda tunda har matasa mata na neman shiga aikin soja na tambayi samari maza menene dalilan su na neman shiga wannan aikin a daidai wannan lokaci da maganar tsaro ke daukar hankalin hukumomin jamhuriyar Niger
gaskiya ina jin dadin ganin Allah bani sa'a na sa train soja na kare kasa ta kuma
saboda ina jin dadi ina so kuma ina son masu so shi ma duka
to wallahi akwai matsaloli don shi ne muke so mu je mu sa karfin gwiwa mu kara don dai a samu tsaro duka
Ya daga cikin uwayen yara matasa da ke nema a dauke su wannan aiki yayi mini bayanin dalilan karfafawa matasa ƴaƴan su da su rungume aikin soja a daidai wannan lokaci ga Alhaji Salisu mai albasa
abuna wanda ya san dai kowa ya san cewa zaman lafiyar kasa sai da soji dan haka abin da muka roko ga su yaran wanda aka dauka sai da niyya bisa ga lalle duk wanda ka tafa kamar ka ba da rayuwarka ne na tattalin tsaron kasar ka kuma in ka tafi tsaron kasar ka yanda ka san wanda ya tafi wurin jihadi duk da wani abu same ka ciki in dai bisa ga tsakani da Allah kake kuma zan gurgurdo kana addini to insha Allah kai ku tamkar wanda ya shahada ne wanda kasan kai shahada shi yasa muka son koyo shi zan suna bisa ga niyya ta tattale na tsare kasan mu
ci gaba da kara yawan askaran wannan kasar zai sa cikakken ƴan ta'addar ƙara murdawa domin sanin irin tanadin yunkurin karya lagonsu da kasashen yankin Sahel ke ci gaba da yi, inji wani tsohon ajidan chef na soja mai ritaya da muka hiranta da shi au da safe, wanda bai so na nade muryarsa ba. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Bincike da dama sun tabbatar da cewar karfin tattalin arzikin kasa na ta'allaka da yadda kasar ta dauki noma. Domin kuwa duk kasar da bata iya ciyar da kanta, to tana cikin babbar matsala. Haka zalika, samar da iri ko taki da sauran kayan inganta noma shine mafitar talauci ga al'umma. Damuna na ƙara kankama, kowane irin shiri manoma suka yi da fatar samun yabanya mai kyau a bana. Nasiru Adamu Elhikaya ya hada muna wannan rahoton.
Between grain and seed is the quality. Seeds are not sold in open containers. They are sold in...
Akwai bambanci tsakanin kwayar hatsi da iri. Shi iri ba a sayar da shi a budaddan masaki, sai a rufaffe. Kuma da rubutu a jikin shudiyar takarda ta gwamnati da ke nuna cewa wannan iri ne. Yanzu shugaban hukumar bunƙasa iri mai inganci a Najeriya, Dr. Philip Olusegun Ojo, ya yarda kan manoma muhimmancin aiki da iri ba shuka hatsi na abinci ba don samun yabanya.
Also, they must also carry the producer's labor. So that when you buy something, when you buy a particular package, you must be able to trust it to the owner. So that if there's a problem, you have to...
Kuma ya zama wajibi a samu sunan wanda ya samar da irin. Dan idan an samu wani cikas, za ka iya bin samun mai samar da irin. Kwararrukan lamuran noma sun alakanta rashin samun yabanya mai kyau da rashin ingancin iri, don a ce wasu, matuƙar ka samu iri mai inganci, zai ɗauki matakin zamani ya kuma samar da amfanin gona da zai wadaci buƙatun manya da ƙananan manoma. Hukumar dai na ƙarƙashin ma'aikatar gona ne, kuma akwai irin ta ƙarƙashin hukumomin noman jihohi da kan koyar da dabarun samar da iri na gari da tazarar da ta dace a samu tsakanin shuka. Hakanan da ba da shawari kan yadda za a magance ciyawa ba tare da cutar da shuka ba. Shin me sabuwar hukumar ke tsarawa ne daidai lokacin da mutane suke komawa noma da jari koma da fartanya kadai da niyyar rabuwa da au? Ibrahim Musa ɗaya ne daga membobin hukumar gudanarwa ta hukumar samar da irin.
Duk wanda yake tsakanin Kano da Jigawa ya san wace argumal wata farar dawa lokacin da Allah addabe mu da fari. Aka samu wannan dawar a cikin kwana 30-40 take yi. Duk wanda yake yankin Kano, Jigawa, Gombe ya san wake dan wuri. Wannan wake dan wuri ai waken Turawa ne. Kowa ya san, wanda yake Kano, Jigawa ya san shinkafa jamila. Wannan shinkafa jamila ba ta gargajiya bace ba. Kowa ya san masara, irin masarar da ake kira hybrid wanda ake sayarwa musamman a ban Azaria, wanda ainihin lakin bincike na harkar gona na Zari yayi. Kuma ana sayarwa a Arewa, ana shuka ta, kuma kowa ya sani. Saboda haka wannan ne wahala ba. Dama ana yi, bunƙasa shi ake so a yi. Saboda yanzu yawan ya karu, kuma gonakin sun yi kadan, muna buƙatar mu samu ingantaccen iri da yawa a kasuwa a dan karamin guri, kai shuka ka samu tsaba da yawa, ba sai ka nema noma gandun daji ba, ka sha wahala.
Ramu san ma cikin wannan tattaunawa ka ce a gargajiyance ma na iya samun ingantaccen iri.
Karin bayanin da zan yi akan ainihin gargajiyance, yanzu idan ka je ka inda ake sayar da tsirran fulawa, zaka sayi mangoro na gidan gona, kuma ba a gidan gona aka yi shi ba. Shi wanda ya karanta wannan ilimin tsirran shine zai yanki wancan ya hada ya sama, har za ka ga ya saka masala ta biya daure, wanda Bature yake kira crossbreeding.
Noma dai shine tushen arzikin Najeriya a zamanin Turawa da ya samu koma baya bayan gano man fetur. Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ubangiji Allah ya kyauta. Yanzu kuma bar mu je ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Musa Isyaku Abubakar daga Bauchi kan tarihin ƙasar Saudiya, da kuma ansar Idi Shu'aibu daga Kaduna mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC, wadda ba mu samu bayarwa ba a makon jiya. To bari mu fara da kashi na biyu na amsoshin tambayoyin Musa Isyaku Abubakar daga Bauchi kan tarihin ƙasar Saudiya. To idan Malam Musa Abubakar na saurare, ga ƙarshen amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala, wanda ya ci gaba da cewa.
An yi yarjejeniya a 20 ga watan Mayu na shekara ta 1927 tsakanin wato ƙasar Ingila da Sarki Abdulaziz na Saudi Arabia. dangane da abin da ya shafi bangaren yankin Najdi da kuma bangaren kasar yankin Hijaz da ke karkashin mulkin Saudi Arabia a yanzu. A wannan lokaci yarjejeniyar da aka yi shi ne za su yarda sun amince shi sarki Abdulaziz ya ci gaba da mulkar wa'innan yankuna gaba ɗaya yadda yake nan. Sai na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan. A shekara ta 1932 aka tabbatar da dunkulalliyar kasar Saudi Arabia karkashin mulkin Ali Saud kamar yadda muka ambata a baya cewa akwai yakuka da aka yi a waɗannan yankuna na kasar Saudi Arabia don jawo waɗanda ba sa karkashin mulkin su dawo karkashin mulkin Ali Saud kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki Abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara 1953. Amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa haɗaɗɗiyar daular kasar Saudi Arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da ƙananan ƙabilu cikin wannan yanki na kasar Saudi Arabia.
To Dr. Bala, ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda yake ya san duka dai yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya. Mecece alakar su?
Alakar wahabiyanci da kuma salafanci kusan abu ɗaya ne. Shi wahabiyanci aqida ce wacce Muhammad bin Abdul Wahhab ya dasa a ƙasar Saudi Arabia. Shi kuma an haife shi a shekara ta 1703 sannan ya rasu a shekara ta 1792. An haife shi a Najdi a wani wuri da ake kira Uyaina a yankin Al-Yamama. A lokacin da ya zo yana bin aqida ne irin ta Ibn Taymiyya, shi Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya, wanda Ibn Taymiyya an haife shi a wani gari ne da ake kira Harain a ranar 26 ga watan Satumba shekara ta 1328. Kuma ya rasu a Damascus. To shi Muhammad bin Abdul Wahhab yana bin aqida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba makayidan musulunci. Misali kamar ziyarar kaburbura, misali kamar abubuwan da suka shafi wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar. To da ya bi wannan aqida ya kuma dasa wannan aqida a kanta aka yarjejeniya tsakanin shi da Muhammad bin Saud. Lokacin da ya jawo shi cikin kasar Saudi Arabia suka zauna ya ce to tunda an kore shi a can zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yaɗa aqidar shi ba. So haka tafi haka ake yaɗa aqidar haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakaninsu. Su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa su kuma daga salafus salihina ma'ana wato in an ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su dora aqidarsu da rayuwarsu ta musuluncinsu akan waɗannan aqidu akan tsarin rayuwar salafus salihina magabata waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can. To su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan
haka
amma yin salafus salihina abin da suke cewa shi ne a koma a dinga bin aqida irin ta Muhammad bin Abdul Wahhab a koma a dinga bin aqida irin ta Ibn Taymiyya a koma a dinga bin aqida irin ta su Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya. To waɗannan aqidu nasu shi ne suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salihina. Shi yasa sai a ce wani ba salafi ne yanzu ko a ce wani ba wahabiyya ne saboda ba su san a danganta su da wahabiyancin. To sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ka ga ana cewa wani as-salafi ya danganta kanshi da wato salafiyya. Shi Muhammad bin Abdul Wahhab ya yi rubuce-rubuce babban littafinsa wanda aka fi aiki da shi shine kitabu tauhid. To kullum su a nazi a tsarin sun kafa aqida su ne akan tauhidi kada ta Allah duk wani abu in ba Allah ne ya ce ba ko manzalin sallam shi ne ya ce ba to ba ruwansu da shi. To sannan akwai majmu'ul fatawa na shi Ibn Taymiyya wanda shi ma suna riko da shi suna amfani da shi. Akwai madarijus salikina na Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya shi ma suna aiki da shi. Sannan akwai kashfu shubuhat na Muhammad bin Abdul Wahhab. Akwai usulul sitta na Muhammad bin Abdul Wahhab. Akwai usulul iman na Muhammad bin Abdul Wahhab. Akwai risalatu asluddin al-islam wa aqidatuhu shima na Muhammad bin Abdul Wahhab. Sannan akwai kitabul qur'an na Muhammad bin Abdul Wahhab. Duk waɗannan irin littattafan da suka da su akai da suke karantawa. So hakan da za a iya cewa babu wani cikakken bambanci tsakanin waɗanda suke bin aƙidar wahabiyanci da kuma salafanci, duk dai aƙida guda ce kuma tare suke gudanar da harkokinsu gaba ɗaya.
To Dr. Bala, daga ƙarshe, ko da yake kowa ya sani, amma dai tunda yake ƙa'ida ce ta tambaya, menene matsayin ƙasar Saudi?
To ƙasar Saudi ta iya cewa ƙasa ce ta musulmi, muna kaga akwai bambanci tsakanin ƙasar musulmi da ƙasar musulunci.
Haka.
Domin ƙasa ta musulmi ita ce za ka samu fiye da kusan kashi 99 da musulmi ne.
Haka.
Amma ƙasa ta musulunci kuma ita ce wacce ake aiwatar da shari'ar musulunci 100%. To kaga ƙasar Saudiya za a ga wasu lokuta wasu abubuwansu ba musuluncin suke yi 100%. Suna yin musuluncin amma ba 100%. In ka lura sai ka ga suna da matakin mai guda 10. Kuma ita ce ƙasa da kowace ƙasa yau man fetur a duniya. Amma ayyukan nan gaba ɗaya suna suke juya shi Yahudawa ne da Amerika. In ka lura da cewa za ka ga su ne suke amfani da ƙasar Saudiya suna tantance nawa ne farashin mai zai kasance. Yanzu idan ana son man farashin mai ya ƙara tsada, za a rage fitar da man ne gaba ɗaya. Misali cikin kashi 10 sai a rage kashi 3. Ko kashi 4 ko kashi 5 sai ga man ya ƙara tsada saboda ya yi karanci a kasuwar duniya. To amma cewa suke juyawa kashi 16 na man duniya gaba ɗaya yana cikin ƙasar Saudi Arabia ne. To amma kuma Yahudawa wannan sai abin da suka ce musu suke yi saboda ayyukansu gaba ɗaya da kamfanoninsu gaba ɗaya yana cikin Amerika da Ingila yawancinsu. To duk wannan arzikin da kake gani yake zuwa nan ƙasa, shi idan duniya gaba ɗaya musamman Yahudu da Nasara yana kan wannan wurin. Saboda haka za a ga cewa ƙasar Saudiya ƙasa ce ta musulmi, amma tsarin mulkinsu kaga ƙasa ce wacce ita kadai ce a duniya ƙasa guda ɗaya tilo wanda take da gidan sarauta, kuma gidan sarautar ne shike mulkin ƙasar, ba demokradiyya ba. Amma Amerika ba ta cewa komai, Ingila ba ta cewa komai, Isra'ila ba ta cewa komai. Ina dalili saboda suna musu abin da suke so. Saboda haka ƙasa ce ta musulmi, kuma nan ne cibiyar duniya, kuma nan ne yake da wuraren da ba ta kamar su a duniya.
Sai kuma ansar tambayar Idi Shu'aibu mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC. Idan Malam Idi yana saurare, ga tsohon injiniya a kamfanin man Najeriya NNPC injiniya Khailani Muhammad wanda ya ce.
Wato a gurguje maganan ƙungiyar ta OPEC a Baghdad ne hali 1960 a watan 10 na Septemba. Shi ne aka je aka haɗu a Baghdad, wato Iraq kenan. Da Saudi Arabia da Iran da Iraq da Venezuela su ne na farko da suka kafa wannan ƙungiya na wayanda suke da wannan mai. Kuma sun kafa wannan ƙungiya ne don su tabbatar da cewa a kowane lokaci an samar da mai a duniya, in ma akwai wani matsala su ne za su zauna su gyara. To da aka kafa wannan ƙasashe guda hudu ne, sai a 1961 zuwa 2 shi ne wasu ƙasashe guda 9 kuma suka haɗu da wayannan na farko suka haɗa wannan ƙungiya na fitar da mai a duniya. Sannan kasar akwai Indonesia da suka tare da Najeriya. Ina ganin Najeriya mu ne na 6 na fitar da gurɓataccen mai a duniya.
To injiniya, ina son ya san ko shin wace ƙasa ta fi arzikin man fetur a duniya?
Ƙasar da ta fi arzikin mai a duniya ita ce Saudi Arabia, sai Iran, sai Iraq, sai Venezuela, sai kuma akwai Indonesia, sai Najeriya. Najeriya mu muna fitar da $2,700,000 ne a kowane rana.
To injiniya, yaya akan kayyadewa kowace ƙasa adadin yawan man fetur ɗin da za ta rinka fitarwa a kasuwannin duniya? wace ka'ida ake bi?
A gurguje wannan kungiya na OPEC ita take ba da umarni wannan kasa kaza ga abin da zaki kawo, kuma sun duba ne a yawan mai da kowace kasa take da shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da injiniya Khailani Muhammad waɗanda suka ansa mana tambayoyin, da kuma wanda ya haɗa mana sautin Hailu Hailu da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga na sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shekaru biyar kenan da ɗan wasan cikin gida ko ɗaya ya kasa samun shiga a babbar ƙungiyar ƙwallon ƙafar Super Eagles ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin koci Gano Turo. Idan ka ɗebe mai tsaron gida na ƙungiyar Heartland Ikechukwu Ezenwa. An yi ta kai ruwa rana tsakanin Ro da hukumar ƙwallon ƙasar har ma da ma'aikatar wasanni akan matakin na kocin na ƙin ɗaukar 'yan wasan cikin gida a babbar ƙungiyar. Daga cikin ayyukan da ke ƙunshe a kwantiragin na Ro akwai sanya ido ga wasannin league na cikin gida domin gano haziƙan 'yan wasa da za a zuba a babbar ƙungiyar ƙasar. To sai dai kocin ɗan ƙasar Jamus ya ce ya ɗauki matakin ne saboda yanayin da ake ciki a ƙasar, inda 'yan wasa kalilan ne suke samun tsallakewa domin taka leda a Turai saboda ba su da kwarewar da ta kamata, a yayin da kuma kasar take da 'yan wasa da dama a Turai din da za ta iya dogaro a kansu. Kungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila ta yi Allah wadda da halayyar wasu magoya bayanta a lokacin bikin murnar nasarar da ta yi na lashe gasar Premier ta bana. Liverpool din ta sami tabbacin lashe gasar ne a ranar Alhamis sakamakon galabar da kungiyar Chelsea ta yi akan Manchester City, duk kuwa da cewa akwai sauran wasanni bakwai akan malakakar wasannin. Murnar nasarar da Liverpool din ta yi na lashe kofin karon farko bayan shekaru 30 ya sa masoyan kungiyar tattaruwa a birnin na Liverpool, inda suka yi ta wasan wuta da ababen fashewa, duk kuwa da dokokin hana tarukan jama'a da ke akwai a birnin. Magajin garin birnin na Liverpool Joe Anderson ya ce wannan halayya kan iya kawo takun saka tsakanin birnin da kuma kungiyar ta Liverpool. A daren Juma'a ma an ci gaba da taron murnar da ya haɗa har da mata da yara ƙanana, lamarin da ya sa sai da 'yan sanda suka shigo domin tarwatsa su. To sai dai kungiyar ta Liverpool ta wallafa a shafin ta na yanar gizo cewa ba za ta lamincewa wannan halayya ta masoyan nata ba. Kungiyar ƙwallon ƙafar Marseille ta ƙasar Faransa ba ta sayarwa ba ce a cewar shugabanta Jacques Henry Rode a yau Asabar, biyo bayan rahotannin cewa wasu hamshakan attajirai na yunkurin sayan kungiyar. Erod ya kara da cewa muna godiya ga dukkan waɗanda suka nuna sha'awar sayan kungiyar, to amma fa ba mu da ra'ayin sayar da ita. Kalaman na Erod na zuwa ne bayan rahotannin cewa hamshakin attajirin nan da ada yake mallakar kungiyar ƙwallon zarika ruga ta Toulon ta ƙasar Faransa Moura Boujelal ya yi ta yin sayan mace akan kuɗi euro miliyan 700 daidai da dalar Amurka miliyan 785, amma tare da haɗin gwiwar wasu masu saka jari na ƙasar Saudiya. Tayin ya kunshi euro miliyan 300 na sayan kungiyar, miliyan 200 na biyan basuka, da kuma wasu euro 200 na sayan 'yan wasa. To domin samun cikakkun labaran wasanni sai a ziyarci shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, ko kuma a bibiye shafinmu na Twitter a VOA Hausa. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu kuma bari mu miƙa saƙon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga abokin aikinmu Babangida Jibrin, na rashin wani kawunsa da ya yi Alhaji Hassan Usman a birnin Zaria. Ta da fatar Allah ya mishi rahama, Allah ya sa iyakar wahalar kenan. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wanda ya haɗa mana sautin shirin Hailu Hailu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke fatar ku.